بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد إمام المرسلين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، يوم شدة وصل شعبان كبرى النبي صلى الله عليه وسلم تبدو بدأي هدوء تتلاتون بهدوء ودتي ديدي شابير ga watan shida shekara ta 2013 ta miladiya. Za mu tashi darasi na 82 a cikin karatunmu na al-Izziya na Sheikh al-Imam Abul Hassan al-Shadili rahmatullahi alayh. Muna cikin babi na 7, shi ne babin qudsiyyati wal aqiqati wad darr, babin layya da ragon suna da kuma yanda ake yin yanka a shari'ar musulunci. Mun fara da al-udhiya, wato yankan layya, da hukuncin da kuma wanda take hawa kai da wanda wato yake yin layyan, menene hukuncinsa da lokacin da ake yi da kuma ranakun da ake yankawa. Za mu tashi daga nan, inda malam yake cewa wa aqallu ma yujzi'u fi ad-dahaya min al-asnan yajza'u min al-ba'd. Nan zai bayyana mana hukuncin mikidarin girman dabbobin da ake yankawa. A darasin da ya wuce mun ce ba a yin layyafi a cikin bahimatul an'am, a cikin al'an'am, wato dabbobin ni'ima, dabbobin gida su ne da awaki da tumaki, da awakai da tumakai, da shanu da raƙuma. ba a yi laifin da daga cikin jinsin nan guda hudu daga wanda suka zuwa cikin alkur'ani, kamar yato azwajin min al-dhahr ithnayn wa min al-ma'd ithnayn wa min al-baqr ithnayn wa min al-ibl ithnayn wa min al-baqr ithnayn, cikin ayoyin guda biyu na suratul an'am. To yanzu ma ban zai mana bayanin cewa daga cikin su wata shekara ko dabbar ta kai wata shekara na watan da za a iya yanka ta, wato ba kowane irin rago ko kowace irin kinciya ko kowane irin jinsuni za a kama ta yanka ba, akwai iyakacin shekaru. Ya ce wa aqallu ma yujzi'u fi ad-dahaya min al-asnan, aqallan abin da yake wadatarwa wajen layya a wajen shekaru, al-jaza'u min al-ba'd, shi ne daga cikin tumakai, al-jaza shi ne wanda yake ya yi kwamfara daga cikin wato tumakai wanda ya cika shekara ɗaya kenan. Wa min al-ma'i wal ma'i, haka ma a wajen awaki shi ma yake aljaba. A wajen tunkiya babu saɓani a cikin mazahibul arba'a cewa aljaba ake yankawa, shi ne wanda ta cika shekara ɗaya. Duk da yake an yi saɓani, yaushe ne tunkiya za ta zamanto aljaba? A matsabar maliki shi ne ya zamanto ta shekara ɗaya, ta shiga ta biyu. Wannan shi ne zahiri, domin abu ne wanda yake fitowa zuwa ga ma'anar lura, kuma abin da kuke lura da shi kenan a Hijaz. A matsabar Imam Ahmad suna ganin ɗan shekara wata shida ko wata bakwai, da bisani wata shida ko wata bakwai za a iya yanka ta, inda sun ciya ce. To wannan shi ne matsabin jinkoyar kamar yadda muka ce mazahibul arba'a da a haka suke, illa abin da aka rawaito daga Abdullahi ɗan Umar da yake cewa ba a yanka aljaba, dole sai ta cika shekara biyu ta shiga ta uku, sannan za a iya yanka ta, sai ta zama to asami, wato shi ne wanda yake wato haƙoranta na gaba suka zube, wanda haƙoranta na gaba suka zube sai ta zama to ta cika shekara biyu ta shiga ta uku kenan. Amma hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa za a iya yanka aljaza. Hadisin Uqba ibn Amir a cikin Bukhari, imamin Bukhari ya rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci Uqba ibn Amir ya raba wa mutane ad-dahaya, naman layya, sai ya raba. Da ya raba ba abin da ya saura sai al-atin, ita ce karamar tunkiya, yadda ita ce aljaza a shekara ɗaya. Sai ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ba abin da ya saura sai wannan, yake bahu biha, kai ne da ita. Wannan da ne ce wannan hadisin da ziyada da cewa wala tujzi'u an ghayrik, za ka yi zakar da wani albaiha ya yi ne sai mu a kada ka tuka wani bayan haka aka yi wani musta hadisi shiga cikin hadisi akwai hadisin bara'u ibn azib shi ne yake cewa wala tujziu an ahadin ghayra wannan akan akuya ne hadisi ai shi ne wannan hadisi sai da dukka shi yasa bayhaqi yace wannan ziyadar sun ta tabbata domin da ya ne ya ga duk wannan da suka yi hadisin nan ba wani kuma wanda ya yi wannan rayar sai mutum daya sai yake jin tsoron cewa wata kila hadisin bara'u ibn azib shi ne ya shigar masa cikin hadisin usba don bukhari ya rawaito duk hadisin guda biyu hadisin bara'u ibn azib na bakkarsa shi ne na halin da ya je yanka kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanka yace yankanka da kai na mai niyya ne sannan sai ya ce mata da a cikin gidan ba shi da wata dabba ba shi da wata akuya da zai yanka sai ya ce yar akuya da take shan nononta amma jaba ce ɗan karamar akuya ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka yanka wala tujzi'u an ahadin ghayra ba za ka yi rasar da kowa ba in ba kai ba to kaga wannan akuya ne an dalilta wannan akuya ne wannan hadisi ne daban to hadisin kuku ba kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya araba ya ba ma ya ba su tumatu ne araba wa mutane naman lauya araba mutane raguna su lauya da ya gama rabu ba abin da ya rage su ci ya dai karama sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bakku biha to wani bai tashi riwaya sai ya rubuta shi da cewa amma ba za ku da kudin da kowa ba sai kai to sai aka ji su shi da saboda akwai tantama a kan tantance da haka dai hadisi yace in kana da mahbuba in ta tabbata domin yana jin tsoron cewa ya tantance wannan hadisin na Bara'u ibn Azib ne ya tsira da akan wannan hadisi abin da yasa aka yi wannan fassara saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin wani hadisi wanda ya gaje ne a cikin sahih muslim ya ce la tuzbaqu illa musulma kada ku yanka wato layya sai wanda take ta so mazubar da haƙoranta na gaba illa an yi asura ala ahadikum fatadbahu illa an yi asura alaikum fatadbahu gaba sai dai idan kira kamanta ba za ku iya samun yar wannan shekarar ba sai ku yanka aljaza a yar karama to kaga wannan ka tuna da yadda Allah sallallahu alaihi wasallam kan a yanka karama a shekara ka amma yana nufin ya yi bukwati na cewar aljada a kan zata iya zaman towa sai ta yi zata iya zaman towa a kuya to amma hadisin albarawu ibn azib ya nuna cewa a kuya in dai ɗan ƙarama ce ba ta wadatarwa da ko ba za ta yi ratar da kowa ba sai ga shi a duniya wanda ya yi wanda hamar sallallahu alaihi wasallam ya masa rufa don haka mafiya yawan malamai sun tafi akan cewa idan kuciyar ta shekara ta yi zafi amma in akuya ce sai ta shekara biyu bisa don a zanin ta faru hajji sannan guda biyu amma ka ga nan a zan malam da kuciyar ya yi lafi da kuciyar da akuya duk da kuciyar aljada da karamar duk da iya yankawa don ba ke kai da ita yi shi ne yaushe ne akuya za ta zama ko aljada yaushe ne kuciyar za ta zama dukkan ne bikin yanki za su cewa wata cika shekara daya sai dai suka ce wajen akuya sai idan ta cika shekara daya da shiga cikin shekara ta biyu shekara shiga bayyananna shi ne ta kara kamar wata ɗaya ko wata biyu amma idan kamar da yan kwanaki ne bayan shekara daya wannan sai dai cikiya ban da akuya wani kuma na fadar imam malik to amma sauran malamai sauran jami'i wanda suke da sauran malamai ne wanda su ne mazhabar imam shafi'i da imam ahmad shi ne cewar idan akuya ne sai ta cika shekara biyu sai ta cika shekara biyu sannan za a yanka ta amma tukiya ta shekara daya za ta iya wadatarwa wani hudu ne kana ya fassara aljaza da cewa wanda ta cika shekara daya wasani ne minal bakar wannan na wato akuya kenan da tukiya da rago da akuya da gosuru wanda suka cika shekara daya amma duka abinda muka rinjayar kinkiya da rago sai wanda suka cika shekara daya amma akuya sai ta cika shekara ta biyu wasani minal bakar da kuma والسليم يمضي في التناية كنت سينه حقورا جبا سيكا جدو بجد سنت الضوءات وتأمر إن يتكشي ولم يتكشي كرا تركو يشبه تهدو أتكلم في دنجل ثانية دنجل ثانية ولم يتكشي كرا تركو يشبه تهدو يقول هو ما دخل في السنة الرابعة كنا ولم يتكشي كرا تهدو معنى يتكشي كرا تركو يشبه تهدو shin ya ga ayyuka a ta amma kan a kan malamin da shekara da shekara biyu ko shekara uku inda suke ta gaba da ayyuka su ba domin shi ne al-sunna wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tabu illa musulla domin at-tamim da al-sunna ma'anar su ta shine wanda yake a hakurin su na gaba at-tanaya suka bi wa tamim min al-ibn kuma ba abin da yake wadatarwa na daga dangin rakuma sai at-tamim shine shi ma wanda yake ya yayi kafara hakuran gabansa min al-ibn da rakuma wa huwa ma awfa 5 sinin wa dakhala fi as-sabiqa shine wanda yake shekara 5 ya shiga shekara ta 6 ko da da wata ɗaya ne shi ma wannan a cikin dangin wato a rakuma sai at-tamim da za a yi ka azzaba ba wanda yake fara wato kafara ko da hakuran sa na gaba su bude ba za a yanka su ba wannan shine tartibin shekaru kuma indar malamai akan wannan shine hadisi Ahmad sallallahu alaihi wasallam da Muhammad sallallahu alaihi wasallam musamman daga cikin jibi daga cikin hadisin shine hadisin Jabir a cikin Sahih Muslim la tadhbahu illa mukulla illa an yaqtura alaykum fa tadhbahu tadhaha wannan hadisin duk da cikin horon malamai sun kace akan cewa ba sharadi ba dan zamanin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kada ku yanka a wajen rayya ni ne wanda kace al-sunna wanda kace wa da wanda yake tantara da kai har ta hakuri da bakin jini a dai kuma ba ku tani iko ba idan da zai nan hadisin ma'ana sai idan ka rasa dan wannan shekarar ne daga cikin dangin dabbobi sanan da akwai wanda ke tafi da shi to amma da sauran hadisai da suka nuna Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da ayyanka wanda take aljaza'a kamar akwai hadisin Abu Huraira aljaza'a wato ayyukan da suke cewa aljaza'a min al-ba'li bahiya wato idan a dabba ta shekara ɗaya daga dindin daga wato dindin tumakai kamar yace to kaga wannan hukunci shi ta suka fassara hadisin Jabir da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake nufi da kada ku yanka wata dabba ta da kuke cika shekaru na wato ta zama ko musulma abin da yake nufi ta fuskar kiske su bai abin da aka fi so ka samu wanda kuka ta cika waɗannan shekaru sai dai idan ba ka samu wanda cika wannan shekaru ba to sai ka koma ka amfana ka yanka aljaza'a wanda kuke cike kuma baya daga cikin ita ma jinsin tumakai ba jinsin shanu ba ba jinsin rakuma ba to wannan shine jinsin shekarun da ake yankawa akwai matsala guda ɗaya wanda malam bai san dubi a kansa ba shine wanne ne yake wajen yin layya ka yanka rago ko ka yanka akuya ka yanka rago ko kifiya ko ka yanka akuya ko bunsuru ko kuma ka yanka sa ko saniya ko ka yanka rajini ko taguwa a wajen Imam Malik rago shi ne yake saboda yawan hadisai da suka zo Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanka rago kamar yadda hadisin Aisha dhaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi kabshayn am la'ayn Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi layya da raguna guda biyu kyawawa a wani hadisin kuma dhaha bi kabshayn yanzuru fi sawad wa yaqa'u fi sawad wa yadruku fi sawad Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi layya da wani rago kai yana kalle daga cikin wato akwai baki a cikin gidan sa wa yaqa'u fi sawad yana katawa a bakaki wato kafafun sa kuku akwai baki a kafa wa yadruku fi sawad duk da wani su ba akwai baki wato kaga dai wannan duk wanda ya ga wannan rago ne ta wannan kayyake ne kai fat amma ga baki a ido ga baki a gune ne ga baki akuma kororinta. To wannan ya nuna tahariyar Annabi sallallahu alaihi wasallam na kyakkyawa. To a zahiri hadisi da dama sun zo na nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi lalliya da rago. Da haka Imam Malik da kuka akan cewa rago shi ne kulada, shi ya fi salala. Domin ita ne kuma cewa asalin ibadan nan ya haifo ne shi da Annabi Ibrahim. Kuma Allah ta'ala ya ce wa hadainahu bi dhikri na'udhu. Mun yi masa fansa da abin yanka wanda yake mai girma wanda yake rago ne. Wanda aka zo da shi mala'ika da jibril ya kawo masa shi ne yanka ta hanyar wajen yankan Annabi Isma'il. To saboda muna koyi da Annabi Ibrahim yankan rago ya fi yankan duk wata dabba. Wannan shi ne makabar Malik. Imam Shafi'i da Imam Ahmad sun tafi akan cewa yankan rago ya fi sannan sa sannan rago sannan ɗan kauri. Suka ce rakumi yana wajen sanwa ga mutum bakwai ko mutum goma. Sai za ka ya fi lada ke nan. Tunda zai wadatar da mutum bakwai ko mutum goma. Sa yana wajen sanwa ga mutum bakwai. Don haka ya fi lada. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dandane da wanda yake zuwa masallaci ranar juma'a yake man raha fi sa'atil ula fa ka'annama qarraba badana wa man raha fi sa'atil thaniya fa ka'annama qarraba thawran ko baqara wa man raha fi sa'atil thalitha fa ka'annama qarraba kabsa. Hadi zuwa karshen hadisi wanda yake sallar juma'a a sa'a farko ta yini ta rana kamar ya yi mai kamar ya kaddamar da yanka na wato a rabi wanda zo a sa'a ta biyu kamar ya yanka tunkiya ka ga yana nufin kan cewar ke nan wanda zai sa'a ta biyu kan ya fi lada kuma an kamanta ladarsa da yanka ka ai a da yanka rabu wanda zo a sa'a ta biyu shi ne ke fesa alada an kamanta ladarsa da yanka ka sai da ka ga yankan rabu ya fi yankan sa yankan sa ya fi yankan rabu sai da ka ga mutum ne ke wannan nafsi ne a kan matsala. A kama da wannan da ba tun jijiya mai Imam Shafi'i ya wannan magana. Suka ce wannan hujja ta Imam Shafi'i tana da ƙarfi. Sai dai abu ɗaya shi ne akwai madogarar nasabar Malik da cewa ai ba a roƙo Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi na madako da rago. To kaga idan wannan hadisi ya tabbata, in wannan nasabi ya tabbata, to duk da yake zamurin hadisin Imam Shafi'i hadisin Abu Hurairah yana nuna cewa wanda ya kaddamar da rakumi ya fi wanda ya kaddamar da saniya wa haka da sai dai an kawo ne wannan hadisin. Ta ma da tabbata cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai saka lalle ba sai da rago. Ya yi lalle da rakumi ya yi lalle da rago. Abdullahi bin Umar a cikin Bukhari ya yi lalle cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yanka in ka ga an ce yanka yanka rago ko dan kawai yana tsokewa in ka ga an ce yana tsokewa sai ka rakumi yayin da ya kasance yana yin yanka ko ya soke lalle namu a wato abin yankan ta na lalle fil musalla a filin idi. Saboda haka kaga tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi yanka da rago ya yi lalle da rago ya yi lalle da rago to ya tabbata cewar abin da hadisi nan na Abu Hurairah shi ne zahirin ya zan bayyana abin da ya fi lada. Cewar abin da ya fi lada ga wanda yake da iko ya yanka rago sannan wanda ya yanka sa sannan wanda ya yanka rago. Akwai wata manufar jiri da malamai suka yi malaman masabar Malik sukan ce maksudi a wajen hadara shi ne yawan nama don haka rafin ya fi wani duba ya zuwa ga ma'ana ne don wani lokaci ba zahirin alhadisi kawai za ka duba ba. Imam Malik ya ce abin maksudi a hadara yawan nama domin ana so a wadatar da fakiran harami makka fakirai wanda suka zo suka zauna su bauta ma Allah a wannan ɗaki ba su da sana'a ba su da komai a wadatar da su sai da haka maksudin hadaya yawan nama don haka a wajen hadaya rakumi ya fi sannan saniya sannan rago amma maksudin wajen layya daɗin nama ko rago ya fi daɗin nama. Saboda haka wannan ma wani fuska ne na rigayar da rago akan sauran a wajen Imam Malik rahmatullahi alal jami. Allah ya dace da kika. Ko ne kokari yake yi ya fahimci wato nusus na shari'a ba kuma kai zahirin nusus ba hatta da ma'ana na ibada da maksudinta. Saboda haka a wani cewa wani a sunna fa dukkanin ka sunna ne. To sannan sai malamin yake wa yuttaka fi dhahara wal hadaya al ulum. Ana gujin wato aibi na halitta, aibi a cikin wato ababen da ake yankawa wajen lalliya da wajen hadaya. Wato abinda ake nufi da aibi shi ne na kafa da cuta da tawaya ta halitta a cikin dabbar da ake da aka da za a zo a yanka ta domin hadaya ko domin lalliya. Da shi ne zai bane na mana anan. Fala yuzu bi dhahaya wal hadaya awra dan ba wanda take mun ido kaya ba ta isarwa ba ta wadatarwa a wajen hadaya da kuma wajen lalliya. Wato hukuncin lalliya da hadaya duk ne haka dalika al aqiqa kamar yanda malam zai ambata duk abin da ya tabbata da hadaya shi ne ke tabbata da lalliya. Da abin da ya tabbata da lalliya shi ne tabbata da hadaya shi ke tabbata da wato kuma ga aƙida shi ne ragon suna. Ba a yanka al'aura wanda take mai ido ɗaya. Sawa'u ido ɗaya ɗin nan ya zama ko ya tafi na sai kwarni ko kuma ya zama ko sai kwarni kawai babu baƙin ko kuma da kwarni da baƙin amma ba ta gani da wannan idon. Na? A ba a ragarta ba. A ragarta ba aiki da yanzu ke hanawa. Al'awar ne. Domin wannan abubuwa nassi ne ya zo a kansu a hadisi ana ce hakan abin da yake kamar su ko sama da su. A rarrabe ta kowa ba daidai yake da rashin ganin da mai hararrabe ta yana gani sai dai kawai in ka je shi za ka yi kamar akwai tawaya a cikin halittar ta ta. A aura a inna rabbakum laysa bi a'wa innahu a'wara aynan minna haka aka sifanta durjan a'wara aynan minna min ido daya. Al'a'awar shi ne wanda yake baya da wanda ido daya ke annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tujzi al'awra albayyinu awaruha wanda yake min ido daya wanda idon ta guda daya wanda rashin ido na ta bayyananne ne ba za ta wadatar ba. Wannan mariba albayyinu maraduha haka zalika marar lafiya wanda take rashin lafiya ta bayyananne ne. Wannan arja albayyinu bala'uha wala birwa wanda take gurbin wato wanda take dindishin ka a bayyane yake ba ta da kafa. Wannan kasira ko wannan kasiri allati la tuzi haka zalika wanda take damurarra wanda take ba ta da kango ba ta da kwargo an fassara wato annaka da kwargo an fassara shi kuma da ashaham da kifi dudai ma'anar shi ne kanta wanda take wato ba ta da ba ta da koshi ba ta ma'a kwa kisa na gudun malayin gara haga mai ko to waran mai ko ba ta da dakarwa to shi ne malayin ke ambata kuma na hadisi ne wanda ya ji hadisin bara'u ibn aziz wanda a cikin sunan al-arba'a kuma imamu tirmidhi ya inganta shi ya bayyana waɗannan aibobi guda hudu. To da haka malamai suka ɗauki waɗannan aibobi kallas a matsayin nassi kuma suka yi siyasan abin da yake sama da su don haka yanzu abin da yake sama da al'awa makanta ido ɗaya makanta ido biyu don haka wanda yake baka gani gaba ɗaya da baki ɗaya da yake in baka gani ba za a iya wato lalle da ita ba min ba da aula siyasul aula kenan. Wa hiya allati dhahaba nuru ida ainiha shi ne fassara maka al'aura da cewa ita ce wanda wato ganin na idon sai na ɗaya daga cikin idon ne ke yake. Wala mariba mara ban bayyana haka zalika mara lafiya wato duk wanda take mara lafiya rashin lafiya wanda yake bayyananne ita ma ba ta wadatarwa kamar kazuwa kamar dabba mai kazuwa ko kuma suka nufa ta da dabba wanda take mai tukma wanda take wato mai hadama wanda za ta cika ci da iya ma ta kasa tafiya ta kasa tashi wannan rashin lafiya ne ita ma wannan ba a ta'a duk da za a ga sosai amma wannan rashin lafiya ne ba za a iya yanka ta ba wajen layya wala arja arjan banjiman haka zalika wanda take burguwa wanda take gurgurta ta bayyanan nuri wanda take a ta zamanto kafa ta shanye wanda kafa ta shanye tana turgishi wannan ba za a iya yanka ta ba a wajen layya wala ajfa haka zalika al-ajfa ita ce wanda ta nace a ambaton ta zo a cikin wadan turwayoyin hadisin da al-kasira ko al-kasir wa hiya allati la tahma fiha ita ce wanda yake baka da mutu baka da kudi wa qila hiya allati la mukha fi iwanha wadan kuma take ita ce wanda yake babu kargo a cikin kasusuwan ta wadannan su ne ambaton ta zo a hadisin guda daya hadisin al-bara'u ibn azib rahmatullahi radiyallahu anhu wala masqata al-udhun ولا مشقة الأذن حتى ذلك ود حتى يمكن ود حتى يمكن كل منك ود حتى يمكن كل منك سواء يمكن أن يمكن جيتي لي ود شيء يضع حديث سيدنا علي المقبلة والمقبلة كو أيمكن جيفا بجبا كو أيمكن بجبا كو أيمكن في السماء كو أيمكن أيمكن واتي كوانيا حسكي أيمكن دائرة أيمكن فكيرتا amma an kai ne yake billahi ya kula shakku ya tsira sai dai idan yan ko ka dani wa huwa qulu shine kashi da yake cikin uku asiri idan ya zama to an yanke kullan ya zama to yanke kashi da yake cikin uku ne to babu ne amma in yanke kashi da yake cikin uku to wannan ba wannan akwai ne idan yake ake cewa al-abba wanda yabo a cikin sayyidina ali a cikin hadisi sayyidina ali wanda yake cewa abba'ul baqar al-abdu kin ba'a al-abd la yudbi al-abd fil udun wal la yudbi al-abd fil udun wal dan wa tayyuki war kunni bi yuki war jila baya wadatarwa to an fassara al-abd din shi ne yuki war nisfi yuki war rabi in aka yuki rabi kunni ko aka yanke kuli ko jela duk da zai wadatar ba na'am in shi ne in tajar da zaman to ya kai surfi ya kai tsawon surfi na kunnan to daga wannan ya zaman to aiki da ba za a amfani da shi ba wato yawanci malamai suna amfani da asiri wajen abubuwa da dama duk kuma hungarsu wato yanda suke daukan maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa duk wani abu da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai faɗa yana da ma'ana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace kuri kudin nan a babin wasiya ne amma ba yana cikin amfani da shi a babin dirwa ne ne yanzu ka ji shi cikin babin layya a sallu a cikin babin wasiya ne hadisi ta ce ina biya wa kaf da yake zai yi sadaka da zuciyarsa gabaki daya yake saboda ba shi da magada sai kawai dan mata yara ya aika yake mai sadaka da dukkan zuciya ko ce a'a yake mai sadaka da rabi yake a'a yake mai sadaka da sulusi yake a sulus wa sulus kafir to sadaka da sulusi sulusi ta gawa to daga wannan malamai suka dauki wannan babu ɗin a sulus wa sulus kafir babu ɗin suka sanya shi zaman to shi ne haddi na abinda zai tabbatar da abinda yake mai yawa da abinda yake ba mai yawa ba saboda haka idan mutum aka zo wajen ciniki aka kara maka ƙimar abu har ka yi sakurisi bayan ke da kai da kasuwar wannan abin ka kira to kai da mutum ka je ka ɗauki khiyarin kwadin ka ce an bisa hancinka don an kara maka farashi har sama da sulusi amma idan ka fita sulusi ne wannan ba za ka ɗauki khiyarin kwadin ba dan da aka ɗauki shi a wannan babin aka ɗauke shi a babin wasiya aka ga cikin yanzu ya zo a cikin babin wato layya yana zuwa ababu wato abuwa misalai da dama za ka gani in ka duba cikin zafan alfurukul fiqhiyya za ka ga misalai na irin wannan musamman al-ashbah wa nazair na Imam Suyuti ya kawo misalai da dama na wannan ka'ida as-sulus wa thuluth kathir za ka ga misalai da dama na wannan ka'ida to dukkanin su yanda muke yanda malamai suka tauci suke jinjina maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba za a ce a ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana da wannan ne a babin wasiya ba don haka dinne za ka kawo su babin layya dinne za ka kawo su babin ciniki yace a ai tunda ya ce a sunu wa sunu su kafir in kana neman haddi tsakanin yawa da rashin yawa to wannan shine haddi wata ba ka kuma yanke haka da nake yankewar kullu wannan tsagewa kullu wannan tsage kullu sannan kuma akwai yanke kullu la yujibu shi ma wannan baya wadatarwa shi ne wanda shi ne al-abd wato abdul ibn inda yazo a hadisi sayyidina ali da sayyidina ali guda biyu ne a wannan babu akwai wanda yake ne yake wadin ne wanda yake cewa la yujibu al-muqbila wala mudbira wala sharqa'a wala harqa shi ne da yanka wa tsage kullu sai kuma akwai wanda yake la yujibu abdul ibn wadan wadanat wato yankewar kunne da yankewar jela na'am mutsa a wannan ba aiki bane wannan ba aiki bane hadi ma aiki an yi masa wannan shine abin nan a isharul hadi dan abin da kan cewa wannan hadi yake sai a tunya karfi ya zo sai aka ajejeyen rakuni sai a yi alama haka ko a ja ko a yi ko a yi kewayi wanda zai nuna kan cewa wannan hadiya ce sannan sai a rafi takalmi a wuya shi ne halkalahu shi ne ra'ayin da zina mun za su hindu sha'ir Allah wala hajiya wala halkalahu to wato halkalahu su ne dabbobin da aka sanya musu wannan alamar kuma ake musu a al-isyar Allah sallallahu alaihi wasallam ne kan tura hadiya ai masa hadiya kamar da Aisha take cewa yaje muku wannan alama sannan ya tura aje a yanka su aje a yanka a Makka amma kuma yana Madina bai san da bai yi haji ba na'am wanda fidiya ba aibi bane eh fidiya ba aibi bane saboda wato wanda aka masa tawali an masa dandata ko an yanka mare ba ko an tsidda mare ba dannan biya ce ana yankewa ana yin sarf al-maqlul shine a kace ta haska fita kuma ana danda su ana danda su annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo hadisi Abu Sa'id ana zo hadisi Abu Sa'id ibn al-Khudri ko na Aisha yayi mayyab kafshin mai yanzu ayin da raguna wanda kuke mai yanzu ayin al-mawdu'i shine wanda ake maka dandaka shine wanda ake maka dandaka yana sa su nama yana sa su su na'am dan ba bare su ne Allah da take hore wanda Allah ya mana Allah ya hore su gare mu ba kaman mutum bane ni ne mutum ne da halatta ba in kai mutum sai ka ga su biya sai yana da wani abu da yake in kai mata dandata ka ha in kai mata dandata ka ga ya hawa ko na haihu ne kamar ka yanke mata mazakutar sani haka zalika ka in ka dandace shi wannan duniya kamila a kanka duniya ce kamila duniya ce za ka yi mutum in ka cire guda daya duniya rabin rai amma dabba wanda ya halatta a yi kuma da nuna yana daga cikin dalilin halattar wannan hadisi na Abu Sa'id al-Khudri ko shi ko Aisha na yi wa'ani wa ne daga cikin sahabbai wanda ya rawaito Allah ya rasu Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi manya da kafshe ne mawdu'ain al-mawdu' bil hamza hadith Aisha da kafshe ne mawdu'ain na'am to al-mawdu' shine wanda ake masa dandaka to kuma wannan yana halacci tunda Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da shi amfani farzi ne na halaccin intilaki halaccin intilaki halaccin kamar da ke abu halaccin kamar da shi da wannan sifan ne sai da kuma wannan sifan da ta halatta ta da ba za a yi amfa abu da ba za a yi lalle da shi ba وكذلك ذهاب اكثر الزمن حتى ذلك يمكن ورمك اليوم وفي جلاء شيء لدي كله إذا كنت سرطي كتب السبك يسيرني إنه وكي سرطي يبقى عيدا أما وجه جلاء إنه تفسير إكتي إتجلاء إنه كسرطي يا اليوى بقى عيدا ثم إذا إتجلاء نامك كل يكوى نامك بني جاءت عجل كل نتاع بني يتسرط شيء يزمن تو عيدي أما بني يتسرطي دع بني تكتب الشيء بقى عيدي بني شيك وجه جلاء inda nama ne sai surutun hayyacin surutun jela aka rufe shi ko kyarfe cin cinye shi kura ta cikin dare ta kama abin da ta kai miki farmaki ta sami karfe jela daya ta bincike ko ta tafi da surutun jela to saboda nama ne shi wannan ba zai wadatar ba amma idan kasa da surutun ne zai wadatar amma in ya kai sai ba zai ba kun ga bambanci tsakanin jela akwai bambanci tsakanin jela da kunni duk da yake an bi sai tare yazo a hadisin sayyidina Ali an bi sai tare yazo amma hadisin sayyidina Ali ya zo ne akan cewar in an yanke rabi rabin kunni da rabin jela to malume kada su sai kuma ita kai amfani da gadi kan al-kasratu wal qilla yawa da rashin yawa da wannan sirri da hadisin sirri sai take ce to idan kun ne ne inda shi ba nama ba ne da ya sani su ne ya tafi to ba ne ku za a yi amfani da wannan dabba amma in ya wuce sulusi to ya zama to aiki ba za a iya yanka ta ba amma jela idan ya kai sulusi to aiki ne saboda an cinye naman ka bai an cinye naman jelan da sulusi ba haka ba za a iya amfani da shi ba amma idan kada da sulusi ne za a iya amfani da ita وكذلك مكسورة القرن حتى ذلك وتجمع بسكي كهول كرني ينكهو إذا أتى ينك كهول إذا كهول لكرني إتما بزاء إتما أيضي إن لم يبرع إذا لم يرسد فإن بل يا أجزاء أما إذا يا ولي إذا يا أمفاد يا من يبرع على أمر ورقة شنو دمان تباها جنو amma idan ka hawo ne kai ne jini ma yana yin jini to ba za a amfani da ba za a yi ka wannan dabbar ba ka ji ka tsira gonka a ka ga ka aje shi a gida ka fanya ka dare shi kusa da garu yana da kokon garu har garu ya karya masa kafu ya karya masa kafu aka zo ranar sallah za a yanka ga da kawai ya karya ga jini to za ka iya yanka da shi ba dole sai ka je ka nemo wani amma idan da lokacin da ka je ka siyo shi ne haka da kullun ka ho ka siyo shi a farkon wata kafin a zo a yanka ya warke babu sauran jini to za ka yi amfani da shi domin in babu ka ho kuwa ita ce aljamma babu laifi wanda kuke aka haka aka harice ka aljamma ba ka da ka ho za a yi amfani za a iya yanka ta ai ka ji shi za a iya yanka akuya ai ake yanka tunkiya duka yawanci ne za ga yawancin su masu ba su da kaho ba a samun sun ce ba ka kaho kusan da albu musamman da nijar wani daji musamman da nijar kuma sai su kanni kaho amma a kowanda ba sa yi da kuma da aka malamai sun yi yake akan wannan ko babu wanda ya saba ne ma akan matsalar sai cewa dabba ta da yake ce mara kaho ita sai da ke ce ma aljamma za a iya amfani da ita za a iya yankan ta wajen hadaya a wajen layya da wajen hadaya to wannan su ne aihu daban-daban wanda suka zo duk abin da yake kamar su a matsayinsu ko sama da su to da za a suna haramta a amfani wato suna haramta yanka dabba wajen layya abinda ya kuma yake koma bayan su kasa da su wannan yana halatta a amfani da wato a yanka wannan dabbar a wajen layya to wannan su ne hukunce-hukuncen da ke da ina ganin saboda wancan makon da ba amsa tambayoyi ba ko mun zo gaba za mu tashi akan al'aqiqa da yanka da misali wannan a darasi na gaba wanda ku shine zai zaman tafi insha Allah karshen darasin mu kafin hajji saboda da shi ne za mu fara wannan bayani saboda ka bayan sallah sai mu shiga cikin tafsirin mu'amalat ku fara da hukuncin aure insha Allah saboda ka bayan kiran sallah insha Allah sai amsa tambayoyi
Bismillah alhamdulillah wa salatu wa salamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd tambaya ta farko yace yana da abinci ya jira kayan shago sannan shi ya kasance customer a shagon wani lokaci idan na je siyayya kamar ruwa baya karɓar kuɗina to ya halatta da rinka karɓa sannan kuma idan a gaban mai gidansa ne baya bani da matsayin wannan abin wato idan ya ji sayayya baya karɓar kuɗi wato ma'ana ba shi yake kenan kyauta sai ba shi kyauta amma gidan yana yin sai baya ba shi kyauta kaga ni kaga wannan kabila ce akan cewar to duk da yake ba halatta take kyauta ba ko kyautar ruwa na je tiyayya kamar ruwa oho iya je tiyayya kamar ruwa baya karɓar kuɗinsa amma a gaban mai gidan ne baya ba shi a wannan aurewa abu ne wanda yake tafi wanda zai iya fitowa daga cikin abin da ya mallaka da Allah wannan yana ganin kan cewar idan ya bashi in ya karɓi kuɗin daga cikin wannan a wajen mai gidansa in bai karɓi kuɗin ba a gaban mai gidansa zai ɗauka kan cewa yana bashi ne wato yana cin kuɗinsa ne da Allah wannan kari na ce amma idan shi ya san cewa wannan yana daga cikin abin da yake da ikon tasarrufi da shi daga abin da mai gidan ya halatta mata ala misali ko kuma daga cikin abin da yake ake kasauta da yake bashi yake yin wannan kyautar da shi ya halatta idan wato mutum a wajen hukuncin kirawa idan mutum ya ɗauke ka aiki ya ba ka dukiya ka rinka juya masa kana da haƙƙin ka rinka amfani da ita amma kai kanka kamar alal misali za ka yi ɗaukar abincinka daga ciki za ka yi ɗaukar abincinka daga ciki amma kuma ba ka da haƙƙin kai tabarru'i da wannan idan kai tabarru'i da wannan sai dai idan za ka daga cikin ka kanka ne saboda kai amini ne don haka za ka ƙayyade tabarru'in da kai kyauta tabarru'i shi ne kyauta ba za a ba hana ka kyauta ba za ka yi wannan kyautar amma zai zama ko daga cikin haƙƙin kai amma sai za ka iya shan ruwa za ka iya cin abinci daga cikin kula da dukiyar wanda kai wanda ya ɗauke ka aiki a matsayin wato al-mudari kana juya masa dukiya za ku rinka raba riba kun ku sai ɗan aiki ne yana ba ka aiki to wannan ba ka da haƙƙi ka rinka ci daga cikin dukiyar sai dai idan kun yi da wajewa cewa jizbi daga cikin ladan da zai rinka baka akwai wato abincinka na rana wanda ya haɗa da abinci da abin sha saboda haka wani ya kamata ko da a fasaice sai masa tafsili ka faɗakar da shi cewar ita ko dai wannan abin kana zamewa daga cikin kuɗinka don kada ya zamanto kan cewar yana cin haram akwai lokaci da alhadai suke fita mina a ranar 7 ga Zulhijja maimakon 8 ga wata ya inganta sai babu laifi musamman ganin yadda halin yawa yake da halin wato wahalar a tsara fitar don aka ce za a fita da baki ɗaya ranar 8 ga wata ɗin in aka ce za a fita bayan sallar ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi to waɗansu a shiga minan da baki ɗaya za su tushe saboda za ka ga cewa kowa ya fito mai danne saboda yawa to wannan yana daga cikin abin da maslaha take hukuntawa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacinsa yawan bai kai na yanzu ba kuma ababen hawan ba irin na yanzu ba ne ababan hawa ne wanda kowa zai iya tafiya, amma ko yanzu yanda tituna suke da yanda motocin suke tafiya, ba zai yiwu ba ya zama to kan cewar motoci masu wannan yawa sun ɗauki awa takwas kawai wajen kai mutane, ana buƙatar sama da haka. Saboda haka za a ga sun soma kai mutane tun cikin dare. Tun cikin dare za a ga sun soma kai mutane daren 7 ga wata tun bayan magariba, waɗansu ma za a ga sun fara tafiya. Wannan aka haka babu laifi. Domin maƙasudu dai ka samu salloli 5 a mina. Ba a ce shiga mina kafin lokacin bid'a ba ne. Idan mutum ya shiga mina saboda wani dalili, idan mutum yana ganin ya shiga mina saboda tsarin falala, yake zai ji ranar 7 ko ta ce za a yi bid'a. Inda akwai bambanci tsakanin abubuwa guda biyu. Kun ga bambanci, akwai bambanci, shi ne yana daga cikin bambancin Imam Shafi'i ya yi maganganu masu kyau da misalai da ya kawo bambanci tsakanin al-maslaha al-mursala da kuma bid'a. To da yawa mutane sukan shafa abubuwan guda biyu. Maslaha al-mursala shi ne abin da aka yi shi saboda maslaha, wanda yake maslaha ta hukunta a yi shi, amma ita kuma bid'a shi ne abin da aka yi shi ƙari akan addini, ƙari akan ibada. To kaga wanda zai kawo mana wanda ya tafi mina saboda maslahar cewa ba zai samu, ba zai iya samun aiki da sunna ba na zuwa mina bayan sallar asuba, sai idan ya fita da sai idan ya fita tun a daren 7. To wannan fitarsa kaga akwai maslaha da tankunta haka. To wannan maslahar mursala ce. Amma wanda ya fita mina tun zai yake bari ya je saboda ya tsara samun falalar yin wato sassaƙi da wuturi a mina, ya sallar asuba a mina, yana ganin wannan zai ƙara masa lada, wannan ya yi gida. Domin yana ganin annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya yi ladan bai fita ba, shi ya yi wani abu wanda yake ganin ladan za su yafi wannan. Sun zama banki tsakanin, kun kuma yanzu banki tsakanin abubuwan guda biyu ko? To haka bambanci yake zuwa tsakanin maslahar mursala da kuma al-ibtida'u fi din. Sannan wani yake ni ne ranar sallah da na shigo Makka ban shigo da wuri ba, ina yin tsawafi ba shigo da wuri ba, na yi tsawafi na yi tsawafi har rana ta fadi, wai idan na koma mina sai na yi yanka haka ne? Ba haka ba ne. Wato yana nufin cewa ranar sallah kenan, ranar sallah, ranar da ake tsawafin ifada bayan ya yi jifa a ya shigo Makka, da ya shigo har ya gaba tsawafi ba, yayin da ya koma mina rana ta riga ta fadi, kuma sai ya yi yanka? Ba zai yi yanka ba, domin abin da ake neman sa yi ya kwana a mina. Idan ya zo Makka ya yi tsawafi ya koma mina, yana yin tsawafi ya koma mina, ya zamanto ya samu kashi ɗaya cikin uku na dare a cikin mina, ya samu kwanan mina, kun ganin masu da biya zo kashi ɗaya cikin uku na dare, in ya same shi a mina ya samu hukuncin kwanan mina. Amma in ya yi sake a Makka, ya zamanta a Makka ne bacci ya shiga kantina ya kama sayan turarin nuka, bai tashi tafiya mina ba sai wajen ƙarfe 12 dare ko sai ƙarfe 2 dare, yana zuwa yana shiga mina ana kiran a salatu bai samu kwanan mina ba. Nan wajen wanda bai samu kwanan mina ba zai koma a kan filaf, shi sai idan mutum ya rasa kwanakin guda uku ne da baki sai zai yi nayi yanka, amma ya rasa kwana guda ɗaya a biciyar ne ko kuma zai yi a sulusun azumi, ko kuma zai yi yanka ɗin da baki ɗaya, zai yanka da baki ɗaya wanda yake wannan shine abin rinjayarwa, domin kowanne daga cikin su wajibi. Kuma Abdullahi dan Abbas ya ce wanda ya bar wajibi daga cikin wajiban aikin hajji yana da mutuki, yana da yanka. Tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ruksa ga mutane kada su kwana, ga waɗansu mutane kada su kwana a mina, ya nuna cewa waɗanda bai musu ruksa ba kwanan mina dole ne. Saboda haka idan mutum ya bar kwana ko da ɗaya ne a mina zai yi yanka. Saboda haka wanda ya irin wannan shi ne zai yanka. Amma idan ka zo a kai tsawafi, kana yin tsawafi ka fuskanci mina, ba kai tafe ba, ba kai tafriƙi ba wajen komawa domin kai wannan ibada, kuma har kaje ka samu mafi girman dare a cikin mina, ka samu hukuncin kwanan mina babu ne ki a kan ki insha Allah. To babu rukhsati fi tarki zalika, wannan ya kawo حديثي لحدث إسنادي أخبرنا إساء ابن إبراهيم قال أنبأنا إيسى بن يونس قال أنبأنا الأعمش عن شقيق عن حذيفة قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباقة قوم فبال قائلا فتنحيت عنه فدعاني وكنت عند عقبيه حتى فرغ ثم توضع ومتى على قصيه. وانا حديثي أتكلم مسلم تأكلتك وقوة بخير مني إساك ابن إبراهيم الحنظم ضد مالا من بخاري ليلة المسلم. حديث الهديفة حديث الهديفة متفق عليه حديث الهديفة هنا تشكل بخاري للمسلم شو عنه صلى الله عليه وسلم يا هديفة التفاية تعرف عنه صلى الله عليه وسلم هي تكي وجن وجا شعراء وطبولة مثلا وطنسو وجا أنقوى في يبوني أتي في تفينج sai na tafi can nesa da shi sai ya kira ni har na zo na tsaya a daidai bayansa har sai da ya gama sannan ya yi alwala ya shafa kufinsa. Babu rukhsa a kan yin fitsari a tsaye. Wannan menene ban san abin da yake gani ba a cikin ban san abin da menene ingancin wannan hadisi ne ingantacce. Hadisi ne ingantacce wannan isnadin hadisi ne ingantacce. A inganci yake tambaya hadisi ya inganta. Hadisi ya inganta ko malamai sun yi bayani cewa yayin da yake mutum yana waje wanda yana jin tsoron in ya tsuguna zai zamanto najasa ta shafi tufafinsa saboda waje ne mara kyau. To sai ya yi a ya halatta ya ba wali a tsoye. Ko kuma yana kusa da mutane wanda idan ya tsuguna zai zamanto yayin da kuma zai yi fitsarin. Yayin da zai yi bawalin rihi zai fito wanda yake kuma abu ne wanda yake babu karaba wato babu mutunci a ciki tare da wani to yi a tsaye yana da ma'ana a nan wajen. Duk wannan taujihad ne da Imam al-Baji ya kawo su a cikin sharhin wannan hadisin. Ko kuma a waje ne wanda yake ba sandauri ba wanda waje ne mai laushi wanda idan ya yi fitsarin ba zai rinka tsartowa ba to ya yi a tsaye ɗin ya fi ma'ana duka yi a zaune musamman idan akwai sauran ma'anonin da ya faɗa na kamar mutum ya tsaye domin yayin da mutum yake tsugune to ya fi hatta wajen tsugunansa shi ma ya sake rigi zai rinka fita ba tare da ya samu iko a sani shi ba saɓanin yana tsaye. Duk wannan fuskoki ne wanda malamai suka kawo saboda haka babu wani abu a cikin wannan. Wannan dai isnadi ne ingantacce in ka tambaya ingancin isnadi. Isaac ibn Ibrahim shi ne alhamdulillah. Isaac ibn Rahuya Isa ibn Yunus ibn Abi Ishaq al-Tabi'i wanda yake shi ma wannan yana daga cikin rijalul Bukhari wa Muslim. Al-A'mash wa Shafi'a al-A'mash Sulaiman ibn Mahran shi ma wannan fiqatul qabr yana daga cikin wadanda Bukhari da Muslim suke riwaya daga shi. Da Shafi' ibn Salama Abu Wadi shi ma wannan yana daga cikin manyan tabi'ai amma Jarir Abdullah ibn Mas'ud daga cikin mutanen Kufa ko dai kuma sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan isnadi ne daga cikin asanid masu daya wajen inganci. Ba abin da yake nuna haramci ne a cikin fi'ilin Annabi sallallahu alaihi wasallam akalla abin da yake nuni halacci bayan waɗannan da waɗannan dalilan da su da babu su za ka iya yi kamar yadda za ka iya yi a tsugune. Sai dai mafi yawan fitsarin a wasu mafi yawan bawali a tsugune ake yi saboda haka aka saboda hadisin da dama aka cikin wato sai hadisin Mujahid da Ibn Shuba akwai hadisin Abdullah ibn Umar in fataiki fawqa bahr baitin lana fara'aytu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qa'idan ala ladinatayn haka yi da sauran hadisai hadisin Aisha da sauran. To wannan hadisi na hudai da ingantacce ne saboda haka akalla abin da yake nuni akan halacci. Ba kafirci bane wannan al'ada ce babu komai dan dai ya zama wannan al'ada ce amma babu wani abu wanda duk ya karanta hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam babu akwai wato shi yasa su malamai suka bayyana halin da yi a tsaye din ma ya kuma ana bisa suna shine kamar ka je wanda yake da najasa in ka tsuguna kana jin tsoron cewa najasa za ta tafi tufafin ka to kai a tsaye shine yake ko kuma kamar wannan halin da in ka tsuguna kana akwai mutane da suke kusa da kai wanda yake zai sa kai rihi ya zama to kai abu wanda yake na hawarin muru na zubar da mutunci kai a tsaye ya fi ba'ana ma'anoni ne waɗannan guda biyu dai su ne ke rikewa wanda imamun daji ya ambata amma ya ambaci fuskoki da dama a cikin sharhinsa wanda yake so da kuma cikin al-muntaka sharhin muwaffa na al-imam Sulaimanul Baji Abul Khalaf ya kawo fuskoki da malamai suka bayyana ma'anar wannan hadisi na manzon Allah sallallahu wasallamu alaihi akallan ahwalu fa shine ya canza wannan tunanin namu cewa kada mutum ka dauka kan cewa wannan yin haka al'ada ce wacce take ba ta musulunci ba na'am ku haji kin kafin ahana sai hadan ruwato annabi sallallahu alaihi wasallam ya ruwato wannan ku haji kin kafin ahana na'am wannan ya daga cikin labarika na gaibu wanda zai zo wanda a maksudin babu wani ma'ana akan sanin waye zai hana maksudi dai a kullu shi da za a hana ko yaya za a hana wani ne zai hana hali ne zai hana menene zai hana wannan ba shi ne abin duba ba wato kai amfani da damar yin aikin haji domin lokaci zai zo wanda yake za a hana yin aikin haji waye zai hana wannan ba shi ne abin lura ba a wannan ba hanawa ba wannan ba hanawa ba yanzu kamar wanda suka rage yanzu wannan shekara aka sun rage kashi 20 cikin 100 na alhazan waje kashi 50 na alhazan cikin gida na Saudiya saboda ayyukan da ake yi ne kuma wannan zaka cikin masalih al-mursala maslaha ce mursala kamar ya ce idan mutum ya haji sau daya ya bari sai bayan shekara biyar ya sake wannan maslaha ce mursala saboda yanda yanzu imkaniya iko ya tabbata ga mutane da yawa za su iya zuwa kuma wajen nan iyakantacce ne ba zai yi iya cinye duk mutanen duniya ba gaba ɗaya yanzu kana gani kan dunan nan an bai ta shiga cikin Muzdalifa yanzu wasu mutane a Muzdalifa ba su ke kwana mina malamai sun yi fatawa akan wannan bisa ka'ida ta fiqh da kan cewa ma qaraba shay'a akhadha hukmuhu abin da ya kusanci abu yana daukar hukuncinsa ba wani abu ne yasa ake wannan ba saboda mutanen sun yi mamin yawa dan mun iyakantacce ne juwa su ne guda biyu ba sunan su ne iyakar mina dan waji ne tsakanin wannan duwa su kun ka ce sai ka ce sai mina to amma sai aka malamai suke fitowa abin ya shiga nan bakul matil har ya shiga cikin Muzdalifa haibomi ne na mina wanda mutane za su je su zauna a ciki saboda mina ta yi wa mutanen da suke zuwa yanzu nan gaba yadda ake tafiya da waye yake da ikon ya sai tikitin jirgin sama ko kana da wani sai an yi time amma yanzu sai ka ga da wata kyauta da ake mata da wannan da wata yar mota da ka sayar ka sake sayarwa ka sake sayarwa ka jiya ta uku zai ga kuɗin hajji ko ba ta ba Allah ya bude hanyoyin hajji sokin tafiya yanzu sannan kuma ga wadata ta ji da karuwa a cikin kasashen musulmi musamman yanzu kasashen turai tunda yanda suke tunda su dama masu kuɗi ne da irin su Australia ta America musulmi sun yi yawa sai ƙara yawa suke a ƙasa masu zuwa hajji ƙara yawa suke daga waɗannan kasashe saboda haka dole wannan ya sanya wato yanzu ƙarshen ta gabaki ɗaya ma minan za ta haɗe da Muzdalifan gabaki ɗaya gabaki daya za su zaɓi tare da Muzdalifa wanda ya kuma dole sai malamai su tsaya su yi a su ijtihadi yanzu hatta yanda ake wajen jamarat mun san dai jamarat din nan wuri ne guda daya inda shi dan yabo inda Iblis ya bayyana annabi Ibrahim ya ce shi saboda haka aka yi alama a daidai nan wajen san gane da mun sani yanda yake guda daya to amma idan yanda ake mutuwa a kan wannan a akan jifan wannan wajen saboda ko ku yake fiya kenan ko ba zai yi ga mutane a ce su yadda mutum 100 su je sannan wani 100 su je ai ba zai yi ga ma ai haka cikin lokacin da aka sanya saboda haka aka zo aka yi katan allo wanda idan ka yi jifa tunda maksudi malamai sun ce jifan naka ya fada cikin wato kewayen da wannan kullum yake ba ya samu sandabba ya fada cikin wannan kewayen yayi to sai suka dauki iya miki hancin wannan kewayen sai ake dogon sanda a kai dogon gini sun ka samu ko ina a wannan gini jifan ka yayi saboda ne saboda tsararrai tunda asali ma ita kanta wannan ibadar idan za ta kai zuwa ga rashin rai ai faduwa za ta tunda idan tunda rashin rai wato tsare rai larura ne kuma hukuncin shari'a ya tabbata larura tana halasta abin da yake haramu saboda haka idan yin wani abu zai kai zuwa ga zubar da rai wannan ibada zai zama tukan cewa safari to shi kaga malamai duk wannan ayyukan da an yi shahadi daban-daban duk saboda duba da halin da ake ciki saboda haka wannan ba hana aikin hajji bane cewa a kayyade iyakoki amma maksudi dai akwai lokaci da zai zo da za a hana aikin hajji don haka mutumin da ya sami iko ya je ya aikin hajjinsa kuma auren visa a haɗa mutum a haɗa mace da wanda yake ba matarsa ba wannan haramun ne ko a ce mutum ya je ya ɗauki wannan ƙarya ne ya halatta ba ko mutum za ka yi ibada kai da sabon Allah a ba ka a ce wannan matar ka ce kuma wadansu ma don fitina ma wani kai tun da an ce matar ka ce matar biyu da har sai a ba ku ɗaki a tare ka je ibada ko kai haka wadansu kuma a ce ƙauyar ka ce ko a ce yar ka ce bayan ko ba ƙauyar ku bace ba yar ka bace shi sharadin muharrami shi ne zahirin hadisi kuma akan sa mafadar Imam Ahmad ne mafadar Imam Malik da Imam Shafi'i su ne suka halarta cewa idan mutum tana cikin kungiya za ta iya zuwa ba tare da muharrami ba in tana cikin kungiya amintatta kungiyar mata ko kungiyar maza da mata idan mazan da matan duk amintattu ne amma mafadar Imam Ahmad suna zahirin hadisi dole sai da muharrami to kuma akan wannan saudiya ce duk da yake yanzu sun sassauta kanta idan mace ta kai waɗansu shekaru ta kai sama da 50 ne ina jin ba sai da wannan ba saboda duba da shi wannan yana daga cikin duba daga maslaha duk tahqiqin hadisi ne da duba da maslaha duk da maslaha ce wanda take tsaye na ai ba wai illar shi ne bukatun taimako ba nake ba wai shi ne illar ba illar ba bukatun taimako ba ne illar na farko dai ta'abbud waɗanda suke cewar aminci to su ne suke samun babu bukatar akwai wanda suke cewa illar cewa ba ta kunna ba har rani aminci domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a samu aminci har mace ke tafiya daga sana'a zuwa asar mabbata ta tsoron kowa sai Allah ta ga ya nuna kanta rabin tafiya ita ta aiki so da su suke illar aminci ne amnu ne to suka ce yanzu kuma an samu amnu an samu aminci daga airport za ta biya kai matarka ta shige zuwa jirgi ta je babu hadarin tafiya a hanya akwai aminci a zuwa ta to waɗannan sun fassara wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam suka ga cewa wannan hadisi suka ce illar amnu to amma hali idan ya zo na annabi sallallahu alaihi wasallam idan ba illar ta zo mansusa a ciki ba to ba za ka iya tafsirin sa da wata fahimta ba ya zama illa a fuskar ijtihadi domin na farko dai akwai ta'abbudi tunda wannan abu ne ibada akwai inda ta'abbudi cewa Allah ya sanya mu yi ibada da wannan to da ko ma da ka ga wata illa wanda ke hankali ko kuma illa ta'abbudi wanda ke tafi wannan sai kawai ka ji umarnin ne san za ka cika wannan illa dan haka dai sai a san zahirin nafsi illa abinda malamai suke tafi da bar mu kasance wannan tambayar take ce wannan yake an yi bazantaccen bayani akan hukuncin layya sunna ne idan Allah menene bambanci tsakanin sunna da sunna wajiba bambanci tsakanin sunna da sunna wajiba shine sunna wajiba ita ce sunna wanda take idan mutanen gari gaba kike suka hadu akan barinka to ya wajaba idan musulmi ta da iko su yake su kan su dawo da su kan tafarkan aiki da wannan sunna ayin kai da mutanen Kano za su ce mu yanzu muna ganin layya kai a abin nan a ara cikin hali na iktisadi da yakan mutane su rinka layya ya kamata su kawo haraji a gina gari to da ka ce ba za a yi layya ba to wannan sun bar waji domin sun hadu a kan barin abin da yake wajibi to shi ne ma'anar sunna wajiba ma'ana idan da mutane za su hadu a kan barinta wajibi ne a yaƙe su kan a dawo da su kan tafarki amma hukuncinta a kan ɗaiɗaikun mutane ba wajiba ba ce ba wajiba ba ce amma a kan jama'a gabaki ɗaya ta zamanto wajiba wato kamar farz kifaya ne amma a kan ɗaiɗaikun mutane kuma ya zamanto ci ne sunna a sannan yake dan Allah a matsayina na ɗalibi ina ganin lacca ta wasu malamai kamar Abdulrahim Green, Anwar Al-Awlafi, Bilal Philips shin waɗannan malaman sunna ne ba matsala ke sauraron su to ni dai ba san Abdulrahman Green ba Anwar Al-Awlafi ban taɓa jin laccarsa ba Bilal Philips na karanta littafansa a mafi kyau malam ɗalibi kamilinci halakokin ilimi wanda yake a gaban malamai rokon ka je ka rinka sauraron laccoci a cikin intanet so da yawa ɗalibai yara suna karanta abubuwa a cikin intanet a jijji abubuwa wanda suke sababbi na addini maimakon su koma su tambayi malamai wanda yake suna karatu a wajensu sai ka ga su kansu sun ɗauki kansu su zama to malamai su haddace lecture su je su mata tablighin wannan abu wanda yake sau da yawa za ka ga su je su faɗa cikin wato mummunan fahimta da kuma hadari na da kuma hadari na zamewa daga tafarkin daidai shi sha'anin ilimi amana ne kuma wanda kake ɗaukar ilimi a kanka daga wajenka kana son ya ce zamanto hujja ne tsakaninka da Allah jalla wa ala saboda haka ka san wanda yake za ka ɗauki ilimi a kanka daga wajenka sai wanda ka aminta da saninka da iliminka da tsoron Allahnka amma wanda yake ba gani ba kawai a cikin intanet kawai ka ga wani yana yi ka san shi ba ka yi takakanka duk abin da ka ji ka bayar da shi zuwa ga malamai ka gaya maka ba a cikin ka amfana da abin da ke cikin intanet ba amma kada ka ɗauke shi shine mafita kamar yadda shi ya zuwa ga malamai domin su bayyana maka abin da ke shi ne daidai ta farki kuma mafi kyau shi ne ka zo wajen ilimi ka ɗauke shi wajen malamai ba kawai ka je ka rinka jin sa a cikin intanet ba yana da kyau ka shiga intanet don ka samo ma'aluma ka san ka yi karatu domin ka ga irin abin da ake faɗa na ilimi amma ka auna shi da abin da ka sani tabbatacce kuma ka auna abin da yake kuma kake ganin ya saba abin da ka sani ko sabo ne ka tambayi ma'abuta ilimi wanda yake ka aminta da ilimin domin su nuna maka hanya waɗansu suna magana akan sukan so su yi magana akan wata akan malamai don har wani littafi ya yi wai mu'jamul jawwar tahdid na malaman wannan zamani a ce wane ga matsayinka wane ga matsayinka wane ga matsayinka wannan ba tafarki bane malaman hadisi da suka yi haka sun yi ne bisa larura saboda tsari sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam don haka ya kamata duk wanda zai ce yin riwayar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ba za a iya tabbatar da ingancin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai an san matsayinsa wajen adala da kiyayewarsa to don haka dole a san wannan bisa larura aka san amma wannan shi yasa kuke magana akan mutane amma wanda yake ba bisa wannan ba ka zo ka ce za ka yi magana a kansa to Allah ya tsare mutuncin musulmi wannan yana daga cikin riba a cikin addini da bai halatta ba اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الله كرم لي من امكاني الله كامفاني مو da abin da ka sanar da mu Allah ka ba mu fitowa a cikin addini ka fahimtar da mu littafin ka ka ba mu ikon aiki da shi Allah ka sanya mu a cikin wanda suke karanta alqur'ani da tilawarsa Allah ka ba mu aminci da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ta sanya kwanciyar hankali da zaman lafiya a kasashenmu. Yan uwanmu musulmi wanda suke cikin jihohin Borno da Yobe da Adamawa wanda suke cikin tsanani, Allah ka yaye musu, Allah ka kwantar da hankalinsu, Allah ka kare tunaninsu, Allah wanda yake suke cikin yunwa, Allah ka ciyar da su, wanda suke fuskanta marasa babba ba su da mafaka, Allah ka ba su mafaka, Allah ka saukar da mai taimako a gare su, Allah ka kare su, ka kare su da ƙarfinka. Allah wanda suke nemanmu da sharri da kaidi mummuna, Allah ka mai da sharrinsu da kaidinsu a kansu, Allah ka wafa aniyarsu. Allah muna roƙonka ka ba mu nasara a kan abokan gaba, su wanda suke ma addinin musulunci da musulmi a wannan ƙasa ma kirci da sharri, Allah ka wafa aniyarsu, Allah ka mai da sharrinsu a kansu, Allah ka taimaki addininka, su taimaki littafinka, su taimaki sunnan manzonka sallallahu alaihi wasallam, su taimaki bayanka muminai. Ya Allah, waɗanda suke cikin tsanani Allah ka yaye musu, wanda suke cikin bashi Allah ka biya musu, marasa lafiya Allah ka tashi kafaɗinsu, wanda suka mutu Allah ka haƙura kabarinsu, mu kuma da muke da rai Allah ka ba mu tsawa da imani, idan mun mutu Allah ka sa kabarinmu ya zamanto dausayin aljanna, kafin ya shi zamanto rami daga cikin ramukan wuta. Ana rabbi ka rabbi da ta amma ya sukun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.